Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rawar barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Litinin 18 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai.
A jiya Lahadi ne shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha albashin sai ya kai Rasha ga kasancewa ƙasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan ƙasashen yammaci. A jiya Lahadin shugaban dakarun Isra'ila ya ce dakarun na Isra'ila sun kama mutane fiye da 1,000 a yakin da suke yi da Hamas a Gaza. Har ila yau jiya Lahadin ne hukumomi a Pakistan suka rage ƙarfin ayyukan sadarwar yanar gizo na dan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumunta zamani. A daidai lokacin da jama'ar wato jam'iyyar tsohon dauraren Prime Minister kasar Imran Khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumuntar zamani.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa an sako ɗalibai mata 5 na jami'ar Dutsen ma bayan da iyayensu suka sha gwagwarmaya.
Da suka karbi waya sai suna requestin cewa mu je mu nemo miliyan 5.5 suka koma miliyan 2 muka ce ai mu talaka ne amma da kudin ma da kake ambata ni ban taba gani ba.
Haka kuma a yau ranar 18 ga watan Disamba jamhuriyar Niger ke cika shekaru 65 da zama jamhuriya inda shugaban yayi wa kasa jawabi.
Grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité.
Yace a dalilin nasarorin da dakarun tsaronmu ke samu al'amuran tsaro sun fara daidaituwa sannan a hankali.
Kamar kowace ranar Litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya inda a yau za mu yi bitar wannan shekara mai karewa wanda zan kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Lahadi ne shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha albashin sai ya kai Rasha ga kasancewa ƙasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan ƙasashen yammaci cikin wani jawabin da ya gabatar a yakin neman zaɓe da yake yi gabanin zaben watan Maris mai zuwa da zai ƙara tsawon wa'adin mulkin sa kaiwa shekara ta 2030. Putin zai sake tsayawa takara karo na 5 don ci gaba da makalewa a fadar Kremlin a wani zaɓe da ba shi da wani sahihin abokin hamayya da ake sa ran gudanarwa shekaru 2 da kaddamar da mamayar shi a kan Ukraine. Vladimir Putin mai shekaru 71 a duniya ya ɗare karagar mulki ne a shekara ta 2000 a ƙasar da al'umma da dama ba su san wani shugaba ba sai shi. Akwai yiwuwar ƙuri'ar da za a kada ta ba shi dama ci gaba da mulki aƙalla har zuwa shekara ta 2030 da kuma ba shi damar ci gaba da zama a fadar Kremlin har sai shekara ta 2036. A jiya Lahadi shugaban dakarun Isra'ila ya ce dakarun na Isra'ila sun kama mutane fiye da 1,000 a yakin da suke yi da Hamas a Gaza da yake jawabi ga sojoji a cikin wani yanki da ya sha ruwan bama-bamai. Shugaban hafsan hafsoshin Janar Hazi Halave ya ce idan mayakan suka ajiye makamai suka daga hannaye sama ana kama su ne kawai amma ba a harbin su. Cikin wani faifan bidiyo da sojojin suka rika yadawa, Halave ya ce sun samu bayanan sirri da dama daga kamammun da ya ce sun haura 1,000. Furcin na Halabi yana zuwa ne bayan da sojoji suka yi kuskuren harbe Yahudawa uku da ke kame da sojojin suka ce sun rika daga farar tuta suna kokarin neman aje a cece su. Har ila yau a jiya Lahadi hukumomi a Pakistan suka rage karfin ayyukan sadarwar yanar gizo na dan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumunta zamani. A daidai lokacin da jam'iyyar tsohon dauraren Prime Minister kasar Imran Khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumunta zamani da ba kasafai akan yi irin su ba. Kungiyar Tehrik al-Insaf ko kuma PTI ta ce an yi taron gangamin ta yanar gizo ne domin mai da martani ga gwamnati wato matakin gwamnati na don kofar da ma'aikatan jam'iyyu da sauran tarurrukan jama'a da suka shafi zaɓe. Jam'iyyar ta faɗa cikin wata sanarwa cewa dama abu ne da aka zata daga gwamnatin kama karya wadda ba halattacciya ba ta rage ƙarfin kafar sadarwar yanar gizo da kuma haifar da cikas ga duk wata kafar sadarwar zamani a faɗin ƙasar ta Pakistan kafin taron gangamin siyasar na tarihi na jam'iyyar PTI da aka yi malakabi da jalsa. Ta ce wannan shi ya tabbatar da fargabar su ga dimbin farin jini na jam'iyyar PTI ta Imran Khan. hukumar NetBlocks mai zaman kanta da ke sa ido kan haƙoƙin kafafen sadarwar yanar gizo da tsaransu da kuma yadda gwamnati ke tafiyar da su, ta tabbatar da cewa lalle an yi wa kafar sadarwar yanar gizo kutse a Pakistan. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan hawazar sake da da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda bayan garkuwa da wasu ɗalibai mata biyar na jami'ar tarayya ta Dutsen Matan farkon watan Oktoba, yanzu haka sun shaƙi iskar 'yanci har ta kai ga an miƙa su ga iyayensu a yammacin jiya Lahadi a birnin Abuja. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ya haɗa mana wannan rahoton.
Ɗaliban waɗanda ke cike da farin cikin samun 'yanci tare da sake ganin iyayensu abinda kila da sun hidda rai, suna cikin karsashi da azama. Cikin takaitaccen hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda, magaddashin shugaban jami'ar ta tarayya da ke Dutsen Ma DVC aka Dr. Amina Ado, godiya ga Allah.
Farko muna gode ma Allah subhanahu wata'ala, sannan a madadin shi shugaban jami'a Professor Armel Hamisu Bichi OON, muna kara godiya ga Allah subhanahu wata'ala na ɗaya kenan. Na biyu kuma muna gode ma ainihin ita uwar gidan shugaban kasa a bisa kulawa da ta nuna, da kuma ainihin NSA. Muna gode masu matuƙa, mun yi farin ciki kwarai.
Fatima Abdullahi ɗaya ne daga cikin ɗaliban da aka yi garkuwa da su, ta kuma yi bayanin yadda suka tsinkaye kansu a hannun 'yan ta'adda.
Kamar mafarki abin ya share yanzu, ba ma masu mutuna da abin da ya faru kuma rayuwarmu, saboda ba ma fata ya saka faru a rayuwarmu, ko da wanda suke kusar da mu, da iyayenmu ko family dinmu ko su abokanadinmu, ba ma su abin ya faru da su.
Iyaye suka rika duba ku, sun ba ku abinci, kuna wanka, kuna
ba ma wanka. Da muka dade in za mu yi wanka sai mu zuba ruwa a goruna, kuma an kama mu sai amma mu duka cewa me yasa muka diba ruwan su, ruwan da aka kawo mu na sha da na abinci, taya zamu diba ruwan mu je mu yi wanka? Uban wankan ma adda za su ci uban mu suke cewa.
Muhammad Rukayya Fatima ta kara bayani.
Muna da cikin gida ne, mun kwanta tsakanin karfe 2, so mun yi bacci kawai sai muka ji mutane ciki da mu sani suka shiga ba, so dakunan kuma dakuna guda 2 ne, sai muka ji tsoron dakin suna ihu, sai ɗaya cikin mu sai ta ce za ta kulle kofar ɗaki mu, sai suka ture ta kawai sai muka gansa cikin gida. Ma zama ko ɓarayi ne za su ansa waya, suka kwata waya tukuna kafin mu ce mu gudu zuwa waje, ashe duk suna waje sun tsaron ni kona da bindigoginsu. Sai suka ce to mu tsaya, da tsayawa kawai suka ce to, sai suka fara bin da mu ta daji kawai mu je, kafar za ta ce don ubanku ku je mu je mu je mu je.
To ya kuka ji yanzu da aka sallamo ku?
Mun gode ma Allah, wallahi alhamdulillah alhamdulillah, godiya ma muke ma vice chancellor makarantar mu, wallahi mutum ya ce
mahaifinta Muhammad Saba ya yi bayani game da iftila'in da ya faɗa wa 'ya'yan nasu.
Ran da suka fara kama su, yariyar nan ta kira ni ta ce mini da shi fa an kidnapping ɗinsu. Da suka karɓi waya sai suna requesting cewa mu je mu nemo miliyan 5.5 a kan kowace yarinya. Muna ta yi muna cikin yi da su, suka koma miliyan 2 cewa mu kawo 2 million. Muka ce ai mu talaka ne, amu da kuɗi, kuɗin ma da kake ambata ni ban taɓa gani ba, balle ma ka ce man wai in kawo miliyan 2. To cikin haka da muke ta yi da su, suna ta yi suka ce to mu je mu kawo miliyan 1.
San Shu'aibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To Allah kyauta, a gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga hawa ɗauke da kashi na 2 na labaran duniya.
Dakarun Isra'ila da ke fafatawa da Hamas sun ce sun gano wata makekiyar hanya ƙarƙashin ƙasa da aka gina da kankare da rodi da ba su taɓa gani ba, da aka tsara domin jigilar mayakan Hamas a cikin motoci kai tsaye daga Gaza zuwa kan iyaka. Ƙonawa da wargaza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na ɗaruruwan kilomita da sauran ɓoyayyun hanyoyi na daga gurin da yakin da Isra'ilan ta kaddamar bayan da dakarun Hamas suka kai ma Isra'ilan hari ta yin wato da yin garkuwa da jama'a a yankin garuruwa da ke kudanci a ranar 7 ga watan Oktoba. daga cikin wuraren da Hamas din ta take a yayin harin sun hada da kan iyakar Erez da ta tsallaka tsakanin Gaza da Isra'ila kilomita 100 kacal daga wani wurin binciken ababen hawa dake bangaren kudanci wani wuri boye da buhunan kasa da dakarun Isra'ila suka nuna manema labarai cewa wurin ficewa ne kuma aiki ne na dakarun Hamas suka ce hanyar karkashin kasa na da zurfin mita 50 da fadin kusan mita 3 da tsawo da fadi da kuma wutar lantarki a cikin ta Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya faɗa a jiya Lahadi cikin jawabin shi na duk dare ta faifan bidiyo cewa a nan ba da jimawa bane kasar Ukraine da hukumar tarayyar Turai za su tantance ci gaban da Ukraine din ta samu a tsarin daidaita dokokin ta da na kungiyar tarayyar Turan da kuma samar da wani jadawalin aiki a tattauna wadda ake sa ran yi a shekara mai zuwa game da shigar da kungiyar tarayyar Turai Zelensky ya ƙara da cewa a nan da ƴan kwanaki masu zuwa ne kasar ta Ukraine za ta kaddamar da tsarin gudanar da nazarin ci gaban da Ukraine din ta samu abin tsarin dokokin tarayyar Turan domin tantancewa tare da hukumar ta tarayyar Turai a watan jiya ne hukumar tarayyar Turan ta ruwaito cewa kasar ta Ukraine ta cika hudu daga cikin bakwai na tsare-tsaren da aka amince da su a tattaunawa kasancewa Ukraine a kungiyar tarayyar Turan da suka hada da daukar jami'an aiki da cin hanci da rashawa da aiwatar da gagarumin sauya bangaren shari'a da samar da ingantattun dokokin yada labarai da za su daidai da na tarayyar Turan
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yayin da yau ranar Litinin 18 ga watan Disamba kasar Nijar ke bukukuwan cika shekaru 65 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojan CNSP General Abdulrahman Chani yayi jawabi ta kafafen gwamnati a jajibere. Domin bita halin da karake ciki a kasar a tsawon wannan gwamman shekaru. Yana mai jaddada alwashin samar da mafitar dambarwar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Wakilin muryar Amurka Aimai Solomon Barma ya aika mana da karin bayani.
Sha'anin tsaro na daga cikin muhimman batutuwan da shugaban majalisar CNSP ya tabo a wannan jawabi na ranar jamhuriya da ke zuwa a wani lokacin da Niger ta tsinke hulɗa a fannin tsaro da tsohuwar kasar mulkin mallaka wato Faransa. Inda ya ce tuni aka fara ganin haske a fagen daga.
Grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité.
Ya ce a dalilin nasarorin da dakarun tsaronmu ke samu al'amuran tsaro sun fara daidaituwa sannan a hankali. Ya ce abu na zahiri shi ne yadda wasu 'yan gudun hijirar cikin gida suka fara komawa garuruwansu. Haka kuma makarantu kusan 200 sun sake budewa a jihar Tilaberi bayan da suka kasance rufe a tsawon shekaru kusan 2 sanadiyar matsalolin tsaro. Sannan mun dauki matakan samar da tsaro kan hanyar shigo da kayan abinci da magunguna. Kuma yadda harkokin yau da kullum suka fara dawowa a yankuna da dama a cewar sa kafuwar kungiyar IOS mataki ne na ci gaban kudirin mayar da Sahel wani yankin zaman lafiya da jin dadin rayuwa a fannin yaki da cin hanci janar Abdulrahman Chani ya ce hukumar Kwaldef na nan kan aiki domin bude bincike kan badakalolin da take da hurumi a kansu Yana mai jaddada goyon baya ga mambobin wannan hukuma su yi aiki dangance da rantsuwar da suka yi ta yadda al'umma za ta ba su yarda. Ya ƙara nanata alƙawalinsa da na takwarorinsa na CNSP da gwamnati cewa ba za su taɓa baiwa kowa kariya ba. Sanannen abu ne kamarin da cin hanci ya yi a wannan ƙasa na daga cikin manyan dalilan da ya sa suka hamɓarar da gwamnati in ji shi.
La commission de lutte contre la délinquance économique
Shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya jinjinawa al'umar wannan kasa saboda yadda suka jurewa matsalolin da suka biyo bayan takunkumin kungiyar Sedeyawo da Iyomuwa ya ci gaba da cewa ɗan Niger sun gwada kishin kasa ya kuma yi amfani da wannan dama don mayar da martani ga waɗannan kungiyoyi dangane da sharuɗan da suka gindaya a baya-bayan nan
Nous n'acceptons aucun chantage aucune intimidation
Yace ba za mu taba amincewa dukkan wani jan rai ba ba kuma za a ƙara tsoratar da mu ba ko a shimfiɗa mana wata ƙa'ida ba kanmu haɗe yake domin ceton ƙasa
Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main
Janar Abdurrahman Tani ya sha alwashin yin abubuwan da ke yiwa domin tabbatar da ci gaba, samar da tsaro da ayyukan jin daɗin rayuwar jama'a da haɗa kan 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1939-49-60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 225 zangon FM. A nan dai Washington DC agogo na cewa karfe 12:15 na dare. Yanzu kuma mu haɗa shiri na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai bitar wasu shirye-shirye da muka kawo muku a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Gabannin kammala wa'adin mulkin tsohon shugaba Muhammadu Buhari watan Mayun 2023 mun kawo muku labarin Muhammad B Alhassan na kamfanin Fahama wanda ya bada labarin makalewar kudinsa daga ketare kimanin naira triliyan 17 inda aka ga takardar shigar da ƙara a kotun tarayya ta Lagos daga tsohon ministan shari'a Abubakar Malami. Karshe dai kotu ta kori ƙarar amma kudin sun ci gaba da makalewa duk da lauyoyi sun gano an boye kudin a babban bankin Najeriya CBN. Muhammad B Alhassan a lokacin ya nuna takeicinsa ga abin da ya faru da shi.
Wannan abin da yake zai taimaka wa kasa. Ko da cin da na zama dan Niger ne ko na zama dan Ghana ko Cameroon ne, ai na ka ku da Najeriya dole da akali ne ya abin da zan yi. Balle ina dan Najeriya kuma na ka wanda zan taimaka ma al'umma, in taimaka ma kasa, kuma me zai sa ana min hasada? Ai cewa ya kamata a bani takardar yabo. Saboda haka ni yanzu nan abin da nake so shi Baba Buhari yau yake sati 7 kenan na kawo maganan nan ma VOA kuma kuna taka rawan gani. Saboda haka ina roko President Muhammadu Buhari a sake mun kudina. Saboda Allah kai ne daya a Najeriya zaka ce ayi kuma za a yi, in ka ce kar a yi ba za a yi ba tunda Muhammadu ba shi da laifi.
Haka nan a shekarar mun kawo muku labarin rasuwar Muhammad Bello na kamfanin Fahazata Global a Masar wanda tsohon shugaban karamar hukuma Abuja Abdullahi Kandido ya ba wa kwangilar gina jerin shaguna a kuje kan kuɗi sama da naira miliyan 130 ta hannun shugaban APC na Abuja Abbas Baba Muhammad Bello wanda ya kashe kuɗin kafin alƙalami na miliyoyin naira aka waye gari ba kwangilar kuma ba kuɗin kafin alƙalamin, inda aka ce an yi wa 'yan siyasa hidima da su. Duk da yanzu jam'iyyar PDP ce ke mulkin karamar hukumar Abuja, Abbas Baba ya ce zai bi kadin kudin magadan marigayi Muhammad Bello.
Ci gaba ne, ko na shugaba ya zo yana buƙatar ci gaba na al'ummarsa. Mai Kalangu ya zo ya samu ayyuka wanda Kandido ya fara bai gama ba, kamar yadda Kandido ya samu wanda Mika ya fara bai gama ba kuma ya gama su. To na tabbatar da Mai Kalangu ba zai ce a'a akan ayyukan da Kandido ya fara ba, tunda na alkairi ne musamman na jama'a na karkara. Kuma sannan Alhaji Bello da kansa ya faɗa maka a hirar mu ta baya cewa ya yi signing agreement da wannan kamfani a matsayin an bashi aiki zai yi aiki. To kaga fitan Kandido bai shafi agreement ɗin da Alhaji Bello yake da shi da karamar hukumar AMAC ba.
Hakanan mun kawo muku labarin da suwan Lawal Audu Abubakar Kofar Fada Kefi, ɗan gidan marigayi Audu Abubakar mai rukunin gidajen Imani Estate a unguwar Maitama Abuja, wanda ya tafaɗi tashin mallakar gidan da ya gada daga mahaifinsa a layin Madera da sauran kaddarori. Amma shudu kake ji, aminansa Malam Muhammad Liman Lafiya da tsohuwar uwar gidansa da ƴarsa na neman haƙƙin marigayin.
A tam da muka ji maganar mutuwan na taso a dunya ɗaure min kai da yake mutuwa na Allah ne. Ba mu da abin da za mu yi sai mun gode ma Allah da ya kai wannan lokacin mu kanmu muna nan hanyar zuwa. Saboda misali na wannan abubuwa sai da mu ce Allah shi ne mai yi shi ne mai komai. Amma muna roƙo arziki kafin a ba duk maganar takardu na wannan gida da dukiyoyinsa wannan yake gare ni da akwai shaura kuma wannan ya karba. To kuma muna buƙatar gudunmawar jama'a ba masu gado haƙƙinsu a maganar lawayi ya zama na masu gado na lawal.
A shekara mai ban kwana mun shiga Bauchi, inda muka kawo muku labarin yadda ake binciken DPO na 'yan sanda na yankin Dutsen Tensha a Wali Ilu, wanda ya gana wasu matasa masu sana'ar sayar da dabbobi a Zaba bisa tuhumar zargin batar wani rago. Haɗe daga cikinsu Abidin Aminu daga Basani saboda raunukan da ya samu ya riga mu gidan gaskiya. Lamarin ya so kawo mummunan tashin hankali a Bauchi. Amma rundunar 'yan sanda ta ce tana bincike bayan samun korafi daga dangi da jami'an kare haƙƙin ɗan Adam. Dan uwan marigayin Safwan Muhammad ya ce yana buƙatar diyyar ran ɗan uwansu daga rundunar 'yan sandan da kuma ɗaukar matakan shari'a kan DPO Ilu don kar ya ci gaba da hallaka waɗanda ake tuhuma.
Muna roƙo gwamnatin jihar Bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fadaji na jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kar ran shi Abidina Aminu ya tafi a banza, saboda mun san wane ne Abidina, mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba. A iya shekarunsa da yake wannan al'amari ba taɓa samunsa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma.
Ma'ana me kuke so a yi a nan kenan?
Muna son a biya mana diyyar ran Abidina Aminu. Muna son mahukunta da wanda suke fada a ji su shiga cikin al'amarin nan a biya mana diyyar ransa.
Muna jiran jin sakamakon binciken 'yan sanda kamar yadda kakakin rundunar SP Ahmed Muhammad Wakil ya yi alkawari. A cikin shekarar shirin ya sauka a unguwar Waterboard da ke Jalingo babban birnin jihar Taraba, inda wata yarinya mai shekaru 13 kacal a duniya mai suna Zainab ta ce malaminta na allo mai suna Hussein mai guduma Wukari ya yau da late ya yi ta fasikanci da ita ba tare da a lokacin ta san me zai biyo baya ba, inda ta samu juna biyu. Bayanan da muka samu, Zainab ta haifi ɗa namiji da taimakon wasu ƙungiyoyin jin ƙai, inda magana ke gaban kotu don bin haƙƙin yarinya wacce marainiya ce. Zainab ta ce Usaini mai guduma ya fara rubuta mata rubutun sha a hannu tana tanɗewa har ya kai ga cibiyarta da sunan za ta iya karatu sosai.
Na na koma ne shi ne sai ta to zai aiki na karshe gani. To, sai na zai sami shi yana ɗaure da kalle ɗaya.
Me kalle ɗaya?
Zani kalle ɗaya ji.
Ba riga ba komai zai aiki kenan.
Eh, to rai ne ya fara abu da.
Ɗaki ne ko a wani waje ne a gidansa?
A ɗaki ne. A cikin gidansa ne a irin turaka haka gefen shi daban.
Mutane ma in bai so ba za su zo wajen baki nan.
A ba za su zo ba ta kofan baya ma ya ce min na zo na sami.
Eh, sai kika je kika shiga ba wanda ya ganki a lokacin?
Babu kowa ma a gidan shi rani.
A ranar? Ko ya sallame su sun tafi unguwa ne saboda akwai aikin koyon karatu da za a yi a ranar?
To ina ga ban sani ba, kamar ba kowa a gidan rani shi kadai ne.
Malam Hussein mai guduma Wukari ya shaidawa shirin ciki da gaskiya cewa baya shakkar a yi masa binciken kwayan halitta na DNA.
Tunda ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu a je a gwada jinin yaro a gwada komai na ɗauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba. Sai suna gudun menene?
Duk wani zargin za ta koyi karatu za a cire mata aljanu duk wannan bai shafe ka ba.
Wallahi lazi la ilaha illa huwa ina san wannan maganar Allah ya tsire ni. Wallahi ka ji nake maka wallahi. Wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa. Bishiri ne da wai an mata rutu hannu an mata mara idan na yanka ina cikin watan azumin Ramadana Qur'ani izinin Allah ya tsire mini albarka kuma in mutu kafin in dai an yi haka da ita. Bishiri ne wanda kungiyar kowane irin kungiyar da ni naga fiskokin yi zana ne a wurin in masu suka shirya za ta fito da su wani suka shirya kawai ni abin da na sani kenan, amma magana na kotu.
Mun kawo muku labarin binciken da rundunar 'yan sandan Nasarawa ke yi kan yadda ake zargin wasu mutane takwas a babban asibitin tarayya da ke Kefi da karɓar miliyoyin naira da sunan sama wa wasu mutane aiki. Amma lamarin ya zama zane kan ruwa. Ministan Lafiya Dr. Muhammad Ali Fati ya kafa kwamiti ya je asibitin, inda ya dakatar da dukkan ma'aikatan don kar su yi katsalandan da binciken da ake gudanarwa. Bakwai daga waɗanda ake tuhuma na nan, amma ɗaya daga ciki Peter Dare ya arce ko sama ko ƙasa. Shugaban ma'aikatan asibitin Muhammad Habibu Nagoggo na cikin waɗanda ake tuhuma, inda yake cewa
to wajen da aka rike su akwai transaction evidence, ai akwai transaction na kuɗi na transfer na manager da aka bibiya kuɗi a account ɗin su, su ma sun confess a statement ɗin su. To ni ma haka na kai ba account ɗin suka ce kai duk na kai musu ban account ɗinka kamar da suka umarce mu yi daga lokaci zuwa lokaci sai ina wurin su.
Wato da yanzu kana jiran duk yadda bincike ya yi kenan kawai kai kana sauraro?
Na'am.
Eh, kana sauraron sakamakon bincike ne kawai yanzu?
Ko su 'yan sanda suna bincike Federal Medical Center da masu bincike.
suma ɗan kasuwa da shugaban karamar hukumar Kuje a Abuja ya ruguza wa shaguna a kasuwar Wowo sun yi nasara a kotu, inda har alkali ya sa a cafke shugaban karamar hukumar Abdullahi Suleiman Sabo. Shugaban ɗan kasuwar da suka tafka asara Alhaji Bature Zaria ya ce har yanzu ba a bi umarnin kotu ba.
Kotu ta ba kwamishina ‘yan sanda na Abuja umarni a kama shi a kai shi gidan yari. Mun cika duk sharuɗa, mun kai musu court order da komi, har yanzu da muke magana ba wanda ya kama shi yana nan yana yawon shi. Domin ta kanta hukumar Abuja ɗin, kamar ma ba shugabanni, idan abu ya shafi talaka za ka yi ta kuka ba za su ce komi ba, sai sun kashin kansu suna so su zo su ta rushe gidajen mutane ba doka ba order. Shi dai talaka ba kowa ba ne a Abuja a wurin shi. Tun Musa Bello ake wannan, mun rubuta takarda, mun yi magana a rediyo, mun rubuta Musa Bello, mun je mun ya maki ganinmu, to gashi Allah ya cire shi.
A baɗin Allah ya kai mu shekarar 2024, za mu duba batun wata mata Hadiza, matar Salihu, direban jami'ar jihar Kebbi, kan dambarwar rabuwar aurensa a sanadiyar ƙwayoyin halitta genotype da kan sa haihuwar 'ya'ya masu laulayi. Sannan sai labarin wani shahararren malamin Islamu a Gombe, Muhammad Kabir Ismail, da ya faɗa hannun 'yan damfara har suka nuna masa kamfanin shinkafa na Rufa'i a Kano. Yanzu ya kammala zaman gidan yari, amma masu binsa bashi na jiran kuɗinsu miliyoyin naira. Sai kuma labarin Ibrahim Muhammad, sojan sama daga Kaduna, wanda ya zargin ba da wani laifi ba da ya yi aka ce an kore shi daga aiki a Abuja. Masu sauraro, ƙarshen bidiyon tamu ta yau kenan. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Nasir Adamu Alhikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya. Wannan kenan, yanzu kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
To Sarfilo, a takaice, a jiya Ladi ne shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha alwashin sai ya kai Rasha ga kasancewa ƙasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan ƙasashen yammaci, cikin wani jawabin da ya gabatar a yakin neman zaɓe da yake yi gabanin zaben watan Maris mai zuwa da zai ƙara tsawon wa'adin mulkin sa-kaiwa shekara ta 2030. Putin zai sake tsayawa takara a karo na biyar don ci gaba da makalewa a fadar Kremlin a wani zaɓe da ba shi da wani sahihin abokin hamayya da ake sa ran gudanarwa shekaru biyu da ƙaddamar da mamayar shi a kan Ukraine. A jiya Lahadi ne shugaban dakarun Isra'ila ya ce dakarun na Isra'ila sun kama mutane fiye da 1,000 a yakin da suke yi da Hamas a Gaza, da yake jawabi ga sojoji a cikin wani yanki da ya sha ruwan bama-bamai. Shugaban Hafsan Hafsoshin Janar Hazi Halave ya ce idan mayaka suka ajiye makamai suka daga hannaye sama ana kama su ne amma ba a harbin su. Cikin wani faifan bidiyo da sojojin suka riƙa yaɗawa, Halabi ya ce sun samu bayanan sirri da dama daga kamammun da ya ce sun haura 1,000. A jiya Lahadi, hukumomi a Pakistan suka rage ƙarfin ayyukan sadarwar yanar gizo na ɗan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumuntar zamani a daidai lokacin da jam'iyyar tsohon ɗauraren Prime Minister ƙasar Imran Khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumuntar zamani da ba kasafai ake yin irin su ba. Ƙungiyar Tariq al-Isaf ko kuma PTI ta ce an yi taron gangamin ta yanar gizo ne domin mai da martani ga matakin gwamnati na dankwafar da ma'aikatan jam'iyyu da sauran tarurrukan jama'a da suka shafi zaɓe. Dakarun Isra'ila da ke fafata da Hamas sun ce sun gano wata makekiyar hanya ƙarƙashin ƙasa da aka gina da kankare da rodi da ba su taɓa gani ba, da aka tsara domin jigilar mayakan Hamas a cikin motoci kai tsaye daga Gaza zuwa kan iyaka. Ƙonawa da wargaza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na ɗaruruwan kilomita da sauran ɓoyayyen hanyoyi na daga gurin da yakin da Isra'ila ta ƙaddamar bayan da dakarun Hamas suka kai ma Isra'ila hari da yin garkuwa da jama'a a yankin garuruwa da ke kudanci a ranar 7 ga watan Oktoba.
To madalla a gaishe ki, masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ji shafinmu na yanar gizo ta voahausa.com. Yanzu amma dan Hawwa Sharif ta gabatar da shirin, da Dadi Balawi wanda ya haɗa shirin da ba da umarni, har ma da injiniyanmu na yau Mr. Nelson Lopez. Ni Sarafina Hashin Gumel da na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum.